نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar rana Alhamis ce da ta daidai da 8 ga watan Safar, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1432, daidai da 13 ga watan January shekara ta 2011. Wannan shine kafan na uku daga cikin jeren karatutukan littafin Tadwinu Sunnatin Nabawiyya Nash'atuhu wa Tatawwuruhu min al-Qarn al-Awwal ila nihayat al-Qarn al-Tasi al-Hijri، تأليف الدكتور محمد ابن مطر الزهراني رحمة الله عليه. وانا مالمي الله ملعوك كنسر كي يغافر تامشي بياني ياي بياني دنگني دا شارف فجي ديكي وانا اللتاسي باين دي ديگا ما سينشي اكاليشي ينا دوسو فتاكر وانا دزي فتاكر ورفرقو يا فارا دا چي وا دليل ديسا يتكيتو قرني نتايزوا قرني نترا shine bayan waɗannan zamuna, wato daga ƙarni na 9 ba a sake samun wani aiki na kuzo ku gani ba. Ba a ce wai babu ba, amma wani aiki na kuzo ku gani mai cin gashin kanshi ba a sake yi ba bayan in sharhohi da in talkhisat da kuma ta'aliqat. Sannan sai kuma yake cewa tare da haka muna yabawa ƙwazan malaman ƙasar India akan hidimarsu da suka yi don karantawa da yada sunna da kuma riwayatta. ثالثا يتي عادل الحرمين شيء من مكانتهما العلمية بعد القرن التاسع، يتي باين قرن نترى في أكسا مكتن دقى درجوجي نمتين علمي واند مكة دا مدينة سكيدة شيء أدا سيئة أن داو مسو معنا أدا مكة دا مدينة سوني سكيدة تككية درجة دا متأي أفن من يات علمي to amma daga baya sai waɗannan abubuwa duk sai suka yode suka koma wasu yankuna na duniya. Aka samu manya-manyan marakizul ilmiya a ainihin wato ƙasashe na Suriya, wanda su Ibnu Taymiya suka miƙe da yin wannan nahaba da shi da almajiran shi. A ƙasashen Masar su al-Imam al-Haythami, su al-Imam al-Iraqi, su Ibnu Hajar, su Ibnu al-Mulaqqin da makamantan su kuma suka tsayu da waɗannan an-nuhud, wato irin waɗannan yunkuri da jajircewa wajen yada ilimi, karantar da shi, ta haƙƙaƙa shi da makamantansu. To a daidai waɗannan lokuta sai zama ƙasashen Makka da Madina an daina jin labarinsu sam a fage na ainihin wato ilimi. To amma bayan ƙarni tara ɗinnan sai aka fara samun waɗannan darajoji sun fara dawowa. Me ya faru har ya kai ga farfaɗowar waɗannan darajoji? Sai ce wa zalika ba'da an fuqida tilkal makana منذ القرن الثالث الهجري تقريبا. wannan ko ya faru ne bayan wannan matsayi na ilimi, ku jifa ba matsayin daraja na ibada ba, matsayi na ilimi. Wannan matsayi na ilimi an rasa shi tun ainihin wato kusan karni na uku an rasa wannan ainihin matsayin. Ko kun fahimta? Wadhalika bisababi tasallutir rawafid. Me ya ja haka? Saboda ƴan Shi'a sun mamaye ƙasar Makka da Madina fi hadainil baladaini, a waɗannan garuruka guda biyu sai zama ƴan Shi'a ne suka mamaye su. Alal wilaya, su suke mulki, wal minbar da kuma minbari. Shi kuwa ɗan Shi'a duk inda yake babu magana karatu. Yawa ya kamata ku gane yanzu duk waɗannan abubuwan da ake sa su a gidan rediyo ba karatu ne fa, ba a ƙarrabar da wani abu ba, a'a, su matsalar su babba ita ce su tabbatar da cewa babu wani malamin ahlus sunna da yake motsi, su tabbatar da cewa babu wani wuri da ake yada darajojin Abubakar da Umar da Uthman da ainihin Aisha da Hafsa, su tabbatar da cewa babu wani wuri da ake maida martani ga duk wani wanda yake zagin ainihin sahabbai. Jama'a, kun fahimci wannan? To da haka bari in gaya muku yau daga cikin makircin ƴan Shi'a da suka fara yi muku a nan zariya wanda ba ku faɗa ba, shine wucewarsu ta gaban markazin salafiya lokacin zanga-zanga. Idan ba ku hana wannan ba tun da wuri, na rantse da Allah wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi, wata rana sai an yi bombin wannan markazin salafiya, ko kuma wata rana sai an yi yakin da sai an kore ku a wurin. Dan haka
yanzu daga cikin strategic plan din su tunda da Albani na gine a wannan wuri to nan ma za su fara zuwa suna fara wucewa ta gaban wannan Emia Road to amma in ƴan markazu salafiya su Malam Musa Sahabi su waliyai ne malamai ne masu a'a mu ba shegen da zai mana haka nan ba shegen da zai mana haka root din su sananne ne ina ne suke tasowa da zanga-zangar su daga masallacin ƴan dariƙa na kwata zuwa masallacin sarkin zanzauna gargajiya shine root din su me ya kai yanzu suke davatin suna biyowa layin majarot saboda markazu salafiya kun ga ba ku san wannan magana ba kuma ku saboda ustazai ne imani zalla ne kuke da hadda qur'ani kuna ganin yadda ba ruwan ku da wani kowa ma ba ruwan shi da ku yadda ba ku wani makirci kuma ba wanda yake muku makirci to ku fadaka da zaran sun ga an kafa wani abu wanda wannan wurin harka ce ta karantar da ilimi da kaza to za fa su fara matsowa kuna ganin a hanya ta gwamnati ce su zo su wuce me kuke tunani mutum 10,000 sun zo wucewa ko kulki ne a hannunsu babu bindiga ko kuma ku 100 ne a cikin markazu salafiya ko ku kan kura suka shigo adadin mutanen da za ku zubar musu ba za su kai adadin ku ba za su je su yi abin da suke so saboda haka ahlus sunna dole ku zama fufana duk inda suka san cewa wannan markazi ne wuri ne da ake karantar da ilimi to wannan wurin yana da matsala gare su a Kaduna a anguwar Rigasa makarantar Islamiya ce wani matashi ba ruwan shi da kowa shi bai declaring kanshi a izala ko dariqa ko salafiya shi abin da ya dame shi yaya zai karantar da ƴaƴan musulmi hadda qur'ani sai suka ga akwai hadari saboda ya samu karbuwa yana ta karantar da yara ma'anar wannan waɗannan yaran nan gaba ba za su yi imani da shirme ba kenan da khurafat suna zuwa suna wucewa ashe suna dirasa suna nazartar yaya yanayin wurin yake a daidai lokaci kaza mutum nawa ne a wurin a lokacin daidai lokaci kaza kuma me ake yi kawai sai suka zo sai suka samu nan da ake wa yara darussa na gaba ɗaya an tara su a babban aji sai suka jefa tiyagas a cikin ajin ashe yaro ɗaya ya hangi wani ɗan anguwar wanda ya sani da haka aka yi tracer a kawo musu da aka zaunar da su wai yanzu an samu wata kungiya ta wasu munafukai wasu tsofaffin sojoji da ƴan sanda da tsofaffin ƴan siyasa da ma'aikatan gwamnati a Kaduna da an yi fitina haka wai sun ce wai sun zo ne za su yi sulhu tsakanin musulmi kin yayi barna wai sai a zo a ce wai an zo ne wai za a zauna wai a yi sulhu wai ba za a hukunta shi ba tunda shi musulmi ne kada arna su ji kanmu dan uban fafaro mai ji kan kowa a duniya jama'a ma'ana kun san mutanen nan suna zuwa suna kashe musulmi suna wulakanta musulmi a wuraren musulunci zo sada rikici kuma ku ce ba ku san a ji kanmu an dade ba a ji kanmu ba ba a duniya ba har lahira akai labarin ma'ana jama'a ku dubi yanayin nan fa Qur'ani ake karantawa ba wa'azi ake ba kuma wannan bai ce shi kungiya kaza bai ce shi kaza a Qur'ani yake son ƴaƴan musulmi sai aka zo aka jefa tiyagas shine da aka zo aka kamo su aka zo za a hukunta shine sai waɗannan tsofaffi sai suka shigo da suka shigo me suka tawasi sun shigo ne ba dan komai ba sai dan su yi sulhu saboda an ji za a kai waɗannan SSS headquarters a Abuja za a hukunta su za a yi kaza shikenan sai suka ce a ban musu sune dattawan musulunci matsiyata ko gemu ba sa ajewa sune dattawan musulunci za su yi sulhu saboda kada arna ma su ji tsakanin mu shine an kwantar da hankali an zauna ana magana sai suka ce su abin da yake damun su shi ya dage yana ta karantar da waɗannan yaran duk wanda ya karatu baya yadda ya bi cikin tafiyar su matsalar su kenan in dai kai karatu to ba za ka shiga cikin su ba dan me tafiya ce ta jahilai wani dan titi irin saurayi dake zama da annan wannan afkar bookshop dake ainihin layin majarod anan tudun wada lokacin da suka rabu da zazzaki ya fada yace sai da zazzake zubar musu da girman duk wani wanda yake da karatu kakap ba dan komai ba dan yana ganin akwai matsala in ya sake suka yadda wani yana da daraja har suka je suka yi karatu a wurin shi to in suka dawo ba zai iya sarrafa su ba dan haka duk wani mai karatu a Najeriya sai da zazzake zubar musu da daraja shi a idon su a daidai lokacin ne sai ga Malam Aliyu Tukur-tukur shi kuma yana cewa dan haka kowa ya koma ya sulhunta da malamin anguwarsu yaje yayi karatu ba dan kuma ba don me an samu ba maganin girman kowane malami mun yi fada da shi dan kar mu yi karatu kan mu yawaye mu zo mu zama matsala ga shi malam to ina son ku duba abu na farko da shi'a suke fada da shi shine karantar da ilimi karantar da ilimi domin duk wanda ya ilmantu kanshi ya waye to ba a iya ainihin sarrafa shi ku kiyaye wannan wanda duk ya ilmantu kanshi ya waye ba a iya sarrafa shi dan duk abin da zaka kawo mishi sai dai ka kawo mishi da dalili dan haka ba a taba samun mai ilimi dan banga ba ka same shi yayi degree sannan a zo zabe ya saba gora ya shafa tutar Najeriya green white green a jikin shi ko kuma ya shafa tutar PDC a jikin shi ƙarya ne ba dai mai degree ba ba zai yiwu ba so da shi mai wayo ne amma zai zauna a falo da shi da ƴaƴan shi ya tattaro ƴaƴan jama'a ya nuna musu an fa zalunce ku da ku fa ake yi idan ba ku tashi ba dan haka sai ya ce ga wasu makamai nan da ya tattala shi ya taimake ku ne kawai amma fa shi za ku samu mulkin in mulkin ya samu kuma ƴaƴan shi zai tura Australia da Canada da America da British da ainihin wato Malaysia su tafi su karatu ku kuma saboda bakin zalunci ba za a gyara muku wannan makarantar da ake kiranta public school ba wato makarantar kura ba ma za a gyara muku ita ba saboda tsabar zalunci dan ya lura in aka gyara waɗannan public schools suka koma irin yadda suke a san da ya karatu to ƴaƴan shi ba su da security domin ƴaƴan shi da suka tafi can ba karatun suke hakikatan ba ba su dawo ne da certificate sun yi makaranta a Australia in sun dawo kuma tunda baban su shine governor to za a yi marmaza wani za a tura shi ma'aikata kaza shine kaza wani ma'aikata kaza shine kaza kafin baban shi ya sauka shi kuma an ciccida shi yayi nisa shi ma kuma ya san yadda zai wana shi ƴaƴan shi kenan zuriyar ta gyaru ku kuma fa waɗannan makarantun ma na gari ba za a gyara ba saboda haka ya kamata kowa ya fadaka dukkanin wanda yazo yana fada da manhajiyya ilmiya ta farkin karantar da ilimi to mu gane shine asalin maki to a lokacin da aka samu Makka da Madina bayan dun rigingimun da suka faru a zamanin su Sayyidina Ali rigima te rigima Sayyidina Ali har gwamnati ta gagara kafuwa a Madina sai da ya tafi Kufa ta kasar Iraq abubuwa fitintunu suka zo suka faru a zamanin su Husaini har ya kai ga kisan su Husaini to sai zama Makka da Madina din al'amarin malamai duniya watsi saboda waɗannan ƴan shi'a sun zo sun hallaka na hallakawa sun kori na kora sannan sun sallaku zuwa kan mulki da minbari yanzu takhtitin da suke wa kasar Saudi Arabia kenan kowa ya saurara gashi don kun ga munasaba ce ta kawo ba taba wannan karatun ba sai yau kuma ma sai a ce takhtitin da yanzu suke yi wa kasar Saudi Arabia ina son ka koma ka binciki wannan website da nake yawan faɗa muku fnoor.com zaka gani da bayanai har da hotuna waɗannan ƴan shi'a a yanzu a awalin Madina wato kenan in ka so ka ce arewacin Madina to suna nan sun yi ƙarfi sun gina dirka dirkan cocina haka muke kiransu ba masallatai bane an gina gini ne yadda kaga ginin surar coci ake yin shi duk wani abu da ka sani na coci da wannan sura ake yi ba sallah take ba kaɗa-kaɗa ne ake yi da raye-raye da abubuwa na ashura da sauransu sannan sun lura cewa tunda su ne 'yan kaɗan to babban abin da za su yi shine su baiwa aurar da ƴaƴan su da wuri muhimmanci, dan haka yarinya ɗan shekara 13 sai hada ta aure da ɗan shekara 15 don su ta haihuwa su ƙara yawa. Wannan shine tahfifin da suke wa Madina a yanzu. Makka kuma fa, Makka kuma kokarin da suke yi kullun ya za su yi su matso kusa da harami. To sakamakon fitintunu da suka yi ta tayarwa a baya sai zama yanzu kasar Saudi Arabia ta dauki mataki akan masaukan su. Yanzu ba a sauke su sai al-Aziziyyah al-Janubiyyah, ma'ana mutum ne ya zo ibada nan Zaria a ce ya zo fada sarki, masallacin sarki. Kaga in aka yi mishi masauki a Kwarbai, ai kaga takowa zai da kafa kawai. To lokacin koyaushe zanga-zanga wajen harami, koyaushe in an fito sallah azhar sai su tare sai zanga-zanga, in an fito la'asar sai zanga-zanga. Sai aka dauke shi yanzu aka kai su kamar shika. Can ne masaukin su kamar shika shafta. Diba abin nan me take da suna ta hanyar huntuwa ne. Ko kun fahimta? To kamar nan masaukin su yake. Sai a aje musu motoci manya-manya. 12 tayi eh za a yi sallah azhar karfe 12 da rabi karfe 1 saura kwata eh ga mota nan duk wanda zai shiga ya shiga sai zama ruwan su ba za su shigo ba. Ba za su zo. Sai zauna su ta shanta ba su. Ba abin da ya shafe su ta hirar su. Su dama ba sallah suke so ta kai su harami ba. Amma ya zama masaukin su yana kusa da harami don su rinka tada fitina suna tayarwa da musulmi hankali. Ma'ana su ba su so a zauna lafiya. To ya kamata ku san wannan. Sannan bangaren arewaci kenan za a ce na Saudi Arabia, inda suka hada arewaci ko kudanci jama'a, inda dai suka hada border da Bahrain, daidai inda Najran take, waɗannan Nasara Najran da kaji sun zo sun yi mukabala da Annabi, ka san daga baya sun musulunta. To yanzu waɗannan tattabakunan su sun juye su ne ƴan Shi'an Saudi Arabia. Mutanen Najran mafi yawancinsu yanzu ƴan Shi'a ne, don haka suna nan sun je sun haɗa kai da ƴan Shi'a na ƙasar ainihin wato Bahrain. Suna nan Amerika ta wuce musu gaba, kullum suna cewa su ma ƴan ƙasa ne, a ba su ƴancin su bayyana sha'airuddin, su bayyana ibadojinsu na addini. Iya abin da hukumomin Saudiya ke bayyanawa wa aka hana yin addini, nan shine tushen addini, menene na addini wanda ya tabbata a addini ba a yi a nan ƙasar Saudi Arabia. To menene ƴan Shi'a suke so? Sace a sai kaje America ce ke kare su. To ai suna da wasu abubuwa waɗanda tunda su Shi'a ne ko kuma sunna ne ba su yadda da naku ba, kuma ba ku yadda da su ba, to ku bar su rinka yin nasu mana. To nasu din kuma zai haifar da uluf, sai an yi da ƙarfi, sai an buga, sai an yi zanga-zanga, sai an yi hayaniya. Ita kuma Saudi Arabia ba ta yadda a yi mata haka a ƙasar ta ba. Yanzu halin da ake ciki kenan. To saboda haka a nan Najeriya kuma sai kun faɗaka, wannan magana tana da matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske. Kullum za su rinka ƙoƙarin matsowa. Yanzu dab da masallacin Namira da ke Arafa, inda limamin Arafa ke tsaye hudu ba da sallar Arafa, a daidai kusa da wannan wurin dab suke zuwa su kuma sai su kafa manya-manyan lasifikoki waɗanda sun fi na Arafa ƙarfi. Si ta waƙoƙi, si ta zikirori da koke-koke da Allah ya isa da sun shiga uku sun lalace a filin Arafa, si ta hayaniya su hana kowa jin abin da shi kanshi yake kai, balle ka ji abin da masallacin Arafa yake ciki. Har sai sun tabbatar daidai lokacin nan an gama sallah da hudu ba Arafa kakaf da kamar minti 30, sannan sai su kashe tasu sai su shiru. Za su fara tun 11 na rana, ba za su tashi ba sai uku saura kwata. Hayaniya za su yi ta yi da ihu, su ta Allah ya isa, su ta tsinuwa, su ta ihu, sun shiga uku sun lalace. Abubakar da Umar suke kukan sun zalunce sun cuce su. Wannan abun gwamnatin Saudi Arabia ba wai ta bashi bane, a ta dan sa ido ne ta ga ina abin zai tafi, amma suna nan za su hana, don su ba sa amintuwa da irin wannan cewa kowa ya abin da yake so, ba za su amintu da haka ba. Ko suna yin haka ne don su kare addinin, ko suna yin haka ne don su kare mulkin su, ko ma dai menene domin gidan Abdul Aziz da ke sarauta a yanzu mulki ya taba kwace musu ai mulki ya taba kwace musu su Saudawa mulkin nan da ya kwace musu har sai da ta kai sun yi gudun hijira shi Abdulrahman ya yi gudun hijira ya tafi kasar Kuwait karshe annan ne aka afun shi Abdul Aziz baban su Fahad karshe irin su Faisal da sauran su duk a can Kuwait ma aka haife su a lokacin yana gudun hijira gwamnatin ta fita daga hannun su to kaga kon gwamnati ta sullube maka ta sake dawowa to ba za ka sake kuskuren da ya faru a da ba saboda haka anan malam yana cewa waɗannan mutane ɗan Shi'a suka samu ƙarfi a Makka da Madina wajen mulki da kuma minbari ko kun fahimta nassu ala zalika kullun min al-imam ibn taymiya malaman nan guda biyu daga cikin su akwai ibn taymiya ya kawo maganan nan karara fil mujallad as-samin wal 20 min al-fatawa a mujalladi na 28 na ainihin fatawal kubra wal hafiz az-zahabi da al hafiz az-zahabi fi kitabihi al-amsar zawatul athar wa Shamsuddin As-Sakhawi wato malamai uku kenan yace da al-Imam Shamsuddin As-Sakhawi fi kitabihi At-Tuhfatul Latifa wa kadhalika ashara ila zalika Ibn Battuta fi rihlatihi akwai wani dan yawon duniya ma mai suna Ibn Battuta wanda shi yawo yake yana dibo labaran duniya yana ta rubutawa a cikin ainihin littafin shi sunan littafin kenan Rihlatu Ibn Battuta sai da yake wai ko ina a duniyar nan har nan cikin garin Kano sai da yazo ya siffanta Kano a wannan lokaci yau shekaru 700 da wani abu da suka gabata ina fata an gane iz domin kuwa ba'da dukhulil usmaniyin ard ash-sham bayan da usmanawa suka shiga ainihin wato kasar sham suwa ne ne usmanawa sune Ottoman Empire mutanen kasar Turkiya wa Misr da kasar Masar wal Hijaz da Hijaz ita ce kasar Makka da Madina kana lahum juhudun mashkura suna da kwazo kwazo abin yabawa fi qam'ir rawafid wajen durkusar da yan Shi'a fil Hijaz anan kasar Hijaz din wa fi ghairihi min diyar al Islam haka kuma sun yi kwazo durkusar da yan Shi'a a wasu kasashe ainihin wato na musulunci banda kasar Makka da Madina kama kana li aslafihim turkuman kamar yadda turkumanawa sune dai turkawa din suke da irin wannan kwazan wassalajika da kuma ainihin salajika dukkan su al'ummomi ne na yanki daya wanda a yau ake kiran su kasar Turkiya dukkan su suna da misla zalikal mawqif suna da irin wannan matsayin ma'ar rawafid wanda suke wa ainihin wato yan Shi'a wal batiniya da kuma yan dariqa masu da awa ilmin batini fi zamanihim a zamanin su na fatan kun fahimci wannan fakarar menene fakarar take cewa waɗannan yan Shi'a da suka ainihin samu iko a Makka da Madina na minbari da mulki to yaya gwamnatin su ta rushe gwamnatin su ta rushe ne sakamakon samuwar Ottoman Empire dan haka lokacin da za a rusa Ottoman Empire kuma da Yahudawa suka yo mata hujumi ta hanyar Kamaluddin Atatürk la'natullahi alaihi a wannan lokacin kuma hadda hannun yan Shi'a a cikin abu a wajen rusa wannan gwamnatin ga ta khilafa ce islamiyya amma hadda yan Shi'a a cikin rusa ta kamar yadda yan Shi'a suke da hannu wajen rusa khilafa islamiyya a wancan zamani a kasar ainihin Baghdad waɗannan wasu mawaqif ne na tarihi yanzu kawai ana gutsuro su ne da gwargwadon alaƙar su da wannan karatu na rubuta sunna da ake magana ina fata an gane wa kana mimman lahu juhudun fi khidmati sunna to daga cikin malaman da suke da kwazo wajen yi wa sunna khidma fi ma ba'da al-qarn al-ashir al-hijri bayan karni na 10 na hijra kullum min Abdul Rauf al-Munawi akwai Abdul Rauf al-Munawi al-mutawaffa sanata 31 wa alif hijriya ya rasu hijrana da shekara 1031 yau shekara nawa kenan yau shekara 400 kenan da 1 401 to wannan malam Abdul Rauf al-Munawi kun ga littafin shi nan gashi nan sharhin Jami'us Saghir ne, Jami'us Saghir da ka sani na Suyuti, to wannan littafin yawa sharhi, to wannan malamin yana yayi kwazo wajen wannan aiki. Ga sharhin shi can ma da ya sake wa Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyya, to yayi karantar da sunna, yayi kuma sharhohi na littafai masu dimbin yawa. Allah ya saka mishi da alkhairi, ya gafarta mishi. Wa Aliyun Al-Qari, da kuma al-Imamu Aliyun Al-Qari, al-mutawaffa sanata 14 wa alif hijriya, wadda ya rasu hijira na da shekara 1014. Shi wannan kuwa a gaban shi ɗan shi'a suka yanka malamin shi, don haka yana daga cikin waɗanda suka fi kowa sanin sharrin ɗan shi'a, don haka ya rubuta littattafai masu ɗimbin yawa wajen hidimar sunna, sannan kuma ya rubuta littattafai na musamman a wajen raddi ga ainihin ɗan shi'a, waɗanda daga cikin littattafan nan akwai littafin shi da aka buga shi daga baya-bayan nan, wanda ainihin wato yake menene fi dhammir rawafid, shammul awarid fi dhammir rawafid. Ya rubuta wannan littafin ne a lokacin da ɗan shi'a suka je har suka yi wata barna, da suka je suka tare Ka'aba, suka yi kacce-kacce da rayuka da rayuwar musulmin da ke cikin Ka'aba, suka jike sahatul mataf, wurin yin tawafi, jagab da jini, sannan ɗaya daga cikinsu ya hau sama ya rinka saro bulanta yana jehuwa. A wannan lokaci sai da aka rufe Ka'aba tsawon makonni ba wanda ke ibada a wurin, duk Aliyun Al-Qari yace a idan shi aka yi waɗannan abubuwa. Wa Muhammad ibn al-Hadi ibn wa Muhammad Abdul Hadi As-Sindi, da Muhammad Abdul Hadi As-Sindi wanda je nake gaya muku al-Allamatu sai As-Sindi hayati dai, al-mutawaffa sanata 38 ko wa mi'atin ba'da al-alif hijriya wa ghairihim, da ma dai waɗansu malamai, waɗannan malamai sun yi kwazo a wannan lokaci. Dan bari ku ji kwazo din a wannan lokacin, kwazo ne na sai wanda ya shirya da ilimi da kuma ƙarfin hali, saboda a daidai lokacin yayi kama da irin wannan zamanin da muke ciki. Yayin da malaman Ahlus Sunna suka koma suna cinikin sunna din, ana ɗiban kuɗi ana basu daga wurin 'yan siyasa da fadoji na ainihin sarakunan gargajiya, a daidai wannan lokacin waɗannan su kuma suka tsaya suna faɗar gaskiya kuma suna rubuta ta, duk inda za a shiga a fita sun tsaya ma gaskiyar. Al'amarin yana da wahala jama'a, domin ka yaɗa sunna a daidai lokacin da sarakunan maraba suke murna suke lale suke da aikinka, yana da sauƙi fiye da sarakuna na yaƙar ka, malamai miyagu sun je sun zauna a gindinsu sun haɗu suna ƙara musu ƙarfi. Rabi an na hudu qamat fi jaziratul arab nahbatun ilmiya salafiyatun ala minhaji ahli sunnati wal jama'a, a yankin ƙasar Larabawa kuma sai wata gwagwarmaya ta miƙe, ita ce nahaba, wani yunkuri sai ya miƙe ilmiya, amma yunkurin ku ji jama'a ba yunkuri na daga tuta aita haraniya ba, a'a yunkuri ne na ilimi, don haka ku kiyaye jama'a. Akwai nahaba siyasiya, akwai nahaba iqtisadiyya, akwai nahaba ilmiya, akwai nahaba diniya, akwai kuma nahaba ijtima'iyya. An-nahaba ad-diniyya yunkurin gyaran addini, a ce san ba a yarda ba, ai ta hayaniya, a ce irin wannan addinin da ake a wannan yankin ba a yarda da shi ba, ba a yarda da wannan tsarin mulkin ba, ba a yarda da kaza ba, ai ta zanga-zanga, ai ta fitintinu. Wannan shi ne za ka iya siffanta shi da abubuwan da su Hassanul Banna suke yi. To ko irin wannan akwai ta addini? Babu ita, babu ita, ta saba manhaji na Ahlus Sunna, domin matsalar ita ce wato za a tashi ne a ce za a yi gyaran addini da ƙarfin tsiya. Kuna fahimta jama'a? Da ƙarfin tsiya, inda da ƙarfin tsiya ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama da yazo da ba a tsaya ana karanta wasu karatu ba, za a tashi ne ai ta dambe kullun, a ce in yaje sai an yi damba da shi a Ka'aba. ko kun fahimta wannan nahabar na kira ta da addini ne kamar yadda su ma haka suke kiranta amma hakika waddinu min habari na biyu nahaba iqtisadiyya talauci ye muku yawa ku tashi ku ce za ku yaki gwamnati saboda ku kwaci kanku ku zalunci da ake muku yayi kama da abin da ɗan Niger Delta suke yi to amma galibin wannan a zamanancen an fadi juyin juya hali ne wanda daga kominisanci zuwa ga gurguzu ko zuwa ga jari hujja misali yanzu ƙasa irin ƙasar Russia da ƙasa irin ƙasar China waɗanda suke bin wasu tsare-tsare sabanin irin na America sai wasu matasa su je su yi karatu a America sai su dawo su ce suna son a kawo tsari ne irin na America tsari irin na jari hujja yanzu kun ga wannan menene iktisadi ne na haba ce yunkuri ne na gyara saboda me tattali yanzu ba magana addini bace sannan akwai al-legitimaiya barna ta yi yawa zinace da sauran fasikanci da luwadi sai wasu tashi su ce san ba su yadda ba su din fa kafirai ne yanzu jiya wata tasha tana bayyana irin lavur na barnace-barnace da ke faruwa a America ce duk minti kaza sai an yi wa ƴan mata fyaɗe kaza duk kaza sai an kashe mutane kaza duk kaza sai an kashe mutane kaza sai wasu su ga barna ta yi yawa sai su ce suna son gyaran garin amma fa su ma ba musulmi bane a hakan din ne sai ga barnar ta yi musu yawa ko kun gane ma'ana ijtima yaunayin zamantakewar haka sai ga ba za ta yiwu a ci gaba ba sannan akwai siyasiya wanda za su ce ba su yarda da irin wannan mulkin ba na haka za su tashi da ƙarfin tsiya tashi su yi juyin mulki ko su tashi a yi ta zanga-zanga ko makamantan haka to nan abin da ake magana ina son ku natsu da kyau ku fahimci bayanin da na kawo da ya kawo anan yace qamat fi jaziratul arab nahbatun ilmiyatun salafiyatun sai aka samu a yankin ƙasar larabawa wata gwagwarmaya ta tashi amma gwagwarmaya wace iri ta ilimi to irin ta ce muke jama'a yanzu gwagwarmaya ce ta ilimi shine dan girman Allah ko ya taba wucewa a cikin tunaninka cewa me yasa ne wai ba a samu malamin da ya zauna yana karantar da matasa waɗannan ilmomi yadda nan gaba ana iya karanta Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i a haddace su ba wai me yasa yanzu ba a samar da malamai waɗanda za su iya ci gaba da tafsirai irin yadda ya dace alaman haji ahli sunna ba hatta malamin da zaka samu ya zauna yana yi mutane tafsiri a nan ƙasar ku ji shi kuma bai ɗauko salon da zai zaunar da su ɗaliban yana koyar da wasu na musamman ya ake tafsirin ba sai dai duka da ɗaliban da alhazan birni da ɗan gari da kowa ya zo yana sauraron tafsirin ran da baki sai ya ce to wane kai kuma zo amma bai taɓa gabata malam ya ware shi da wani darasi musamman a tunanin wannan shi zai gaji malam a fagen tafsiri nan gaba ba malam yana karantar da sahihul bukhari yana karantar da muslim yana karantar da kaza dalibai nawa ya ware wanda zai addada su ya shirya su in ya kwanta ya rasu ko ya gaji ko ya gaza ko kuma ya ja baya tun da ran shi ya ga yaya za su yi abin ba a samar da wannan ba a cikin ahli sunna amma ko kun san ƴan bid'a sun yi wa kansu haka a bisa manhajin su suna zama suna darraba ƴaƴansu su horar da su su karantar da su sai su fara ba su damar waɗannan majalis ko kuma su rinka tura su wurare su fara kakkamawa tun da wuri amma fa waɗannan da za a tura su din nan ba wai ordinarily kawai suke zuwa suna sauraron tafsirin da malam yake wa kowa da kowa ba su akwai wani lokaci da ake ware musu na musamman mu kuma fa babu dan haka sai zaman nahba ilmiya Malam Bakar Gumi ya kwanta ya rasu duk waɗanda ke kurin sun zauna sun yi karatu a gaban shi kaf sai ka kasa samun mutum daya da zai zauna ya ci gaba da karanta Raddul Abhan a irin yadda malam yake karanta shi yana sarrafa shi balle a samu fiye da haka sai zama waɗanda suka biyo bayan kujeran ma haƙiƙani ba sa iya karanta Raddul Abhan din har shi Dr. Ahmad din dan gidan Malam Bakar Gumi ba sa iya karanta sai dai a karanta matanin Qur'anin a ja wani tabarau na ƙarya ayi surutu amma ba dai Raddul Azhan din ba Raddul Azhan din bai samu wanda zai iya karanta shi ba sai bana da aka samu wannan malami na Jos shi kuwa ba ɗalibin Malam Abubakar Gumi bane eh yana dai da regard da respect yana girma Malam Abubakar Gumi amma ba Malam Abubakar Gumi ne ya karantar da shi wannan karatun ba abinda mu muke magana shine a samu malamin ku da ya karantar da ku littafi kaza kuma ya horar da ku akan littafin a bisa manhajin shi da da'awar shi yadda in ba shi haka za ku ci gaba da yi bayan malam wani ya mutu ba sai a ce akwai wani malami yayi karatu a Misra a Sokoto a kawo shi zo ya ci gaba da karantawa ina waɗanda malam ya zauna da su shekara 30 me yasa cikin su bai wari mutum shida ya darraba su ba mutum shida nan kafin su kare su kuma sun yi training din wasu wannan manhajiyar jama'a ita ce ne ishara a farko wasu karatuttuka wasu ma har suka suke dan me za a ware wasu ba musulunci bane a koyar da kowa mana a'a wa'azi ne a yi wa kowa amma karatu mataki ne kowa da yadda zai dauka shi yasa Bahaushe cikin karin magana shi yake kowa ya iya Allah shi ya wanke wanda bai iya ba fa sai a ce sai ya jira sai wani ha ashe wannan yake nuna mana abinda ake nufi da annahaba al-ilmiya ku kiyaye yunkurin karantar da ilimi alal manhajiyya ta salaf to wannan cewa ku duba nahaba din ha ina son ku gane dabba kun zauna kuna karantar da 40 hadisi irin wannan karatun da kuke wa ƴan islamiya wannan fa ba nahaba ilmiya bace wannan nahaba ce ta qalidiyya saboda ku dubi ƴaƴan da kuka karanta shekara 30 da ta wuce tun daga ƴan matan har samarin wani tasiri suka yi za ku ga makarantar da yarinya sai a kai ta binnin kebe sai a aurar da ita ga wani alhajin birni sai a kai wata Gombe sai a aurar da ita ga wani dan siyasa sai a aurar da wani dan siyasa sanata a Abuja ya tafi shi kenan in yace za su fita anguwa ta je ta sawo hijabi sai ce ka bar ma na fasa da Allah da Allah kai don sai ko Allah an aure ki ko kira lin da abin da take biyo ki sawo na abin Allah kai ita kuma ma wayenan ta dan yi compromising ne ta sako ne down to his level ta sa dan karamin hijabi na haka inda anan ce daliba ku ce tana makarantar mai shago tana makarantar Malam Musa Sahabi za ta sa hijabi ne yadi 35 yana jan kasa ma misali amma a waye yanzu tunda wannan ya aure ta ne shine to bari ta dan sa nauya din to nauyan ma da ta sa ta fito shi ta wulakanta shi ga ya min yaushe za ta zama product me za ta tsinata to wannan ba nahaba ce ilmiya ba saboda haka waɗannan makaratun islamiya kuna buƙatar ku yi musu check and balance ku gyara su in ba haka ba za ku shekara 40 kuna karantawa ba ku ga wani tasiri ba shi ko karatu so ake a ga tasirin shi ku dubi matasan da kuke karanta a islamiya da ya kai shekara 17 shikenan sai ya daina zuwa islamiya kuma ya zama abokin gaban ku tsakani da Allah haka na faruwa ko bata faruwa to ashe ba nahaba ilmiya bace kuna bata akan ku lokaci ne sai dai saboda kyan niyyar ku Allah ya baku lada amma kuskure ne nahaba ilmiya ita ce dalibinka kana da cikakken sarrafa rayuwar shi da gudanarwar shi da yaya kai da komowar shi da yaya harka ilimin shi yaya kayanin ilimin yaya ilimin zai kasance da ka ba shi don abin yayi tasiri wannan ita ake kira annahaba al-ilmiya shin sa kuwa ga a wannan zamanin da zaka ji malam ya zo yi magana malam Nasiruddin al-Albani da ya taso jara ta iyayen ƴaƴan da suke kawo dalibai gurin shi sai sharadi in ka kawo yanzu ka kawo shi to ya zama nawa to ni kuma na daukan maka nauyin komai nashi ma'ana ko aure tashi baka da matsala aure ta tashi ya baka da matsala don ya zama nawa a yaro ne zurin Albani zai karatu sai ya ce ka zo min da shaida da ke tabbatar da cewa ka baro wurin ne iyayenka suna mai yarda ka zo kai karatu saboda ba so ake yi sai ya gama karatun kuma ya je wata fitina da za a saka shi a ciki ta watsar da karatun ba dan haka ka duba Ali Hassan dan Halab ne amma ya zama na Albani mashhur dan Filistin ne tare da cewa Ali Hassan ma iyayen shi sun zauna Filistin ma'ana amma waɗannan sun waye gari sun zama nashi akwai ƴan Misra akwai ƴan ina ne dan haka duk inda ya tashi tafiya kawai sai su ce da mu za a je dan haka a yau su ne suke gudanar da fiye da abin da shi ya gabatar a rayuwar shi to an samu nahaba ilmiya kenan an samu revolution a cikin harkar ilimi kenan amma tsakani da Allah Allah ya ji kan Mallam Abubakar gobe shi da wani abu da zamu ce na kuskure ko na aibantawa amma an samu matsala ga waɗanda ya bari a baya a ce ya kwanta ya rasu sahihu muslim din da ya kwanta ya rasu ya bari an kasa samun wanda zai ci gaba daga inda ya bari raddul adhan din da shi ya rubuta da alƙalamin shi ya karantar ya sauke shi fiye da akirga an kasa samun cikin waɗanda ke zaman to there must be something wrong with the system akwai matsalar da aka samu ne a system din gudanarwa shine in aka tara ana karantarwar gaba ɗaya sai a dauka daga haka da'a wannan taro ne kamar karatun mu na markaz jama'a ba a sa ran wani zai iya karantar da sahihul bukhari a karatun markaz da ake na bukhari ko kadan don ana karanta ne kawai ana tafsiri ai kabbara ai salati ai kuka a shari a tashi amma yanzu nan ne ake karatun da daga cikin ku ne ake sa rai fa za a samu insha Allah waɗanda yau za su iya karantar da Bukhari da Muslim a malamin ka ma bai taba karantar da kai Abu Dauda ba kai sai ka ce ku zo zan karantar da ku saboda mu mun iya Bukhari mun iya to balle ku ko kun fahimta jama'a saboda haka ina son ku gane me ake nufi da nahaba sannan ilmiya ta ilimi sannan sai ya sake karawa da me sai kuma yake salafiyya ha salafiyya ma'ana yunkuri ne na gyara game da harkar ilimi wanda na ilimin amma alaman hadis salaf yanzu dan girman Allah ku duba wannan malami mutumin kasar Ethiopia ne da ya rubuta wannan ba balarabe bane buzu ne mutumin garin Harar a cikin kasar Ethiopia suna da yaran su da suke amma sakamakon wannan nahaba ilmiya da ta shafe su yanzu malami ne a Darul Hadithul Khairiyya dake Makka ka dubi sunanin Nasa'i ne ya zauna yayi wa sharhin da ba a taba mishi ba mujalladi 42 ne gashi aka hade shi ya zama mujalladi 22 sakamakon me sakamakon nahaba ilmiya amma fa bai da degree a zamanance ma HND ce ya samu yayi HND wadda equivalence dinta ga kasashen ma da suka mai da ita matsayin degree kamar nan Najeriya har yau ba a gama yadda da wannan ba hayaniya ake yi balle kasashen Saudi Arabia da har yanzu mai HND dama ba a kallon shi a cikakken dan jami'a amma ka dubi saboda nahaba ilmiya dubi to irin wannan ake so yanzu nan shi banda an karantar da shi ya rubuta yanzu yana nan ya gama sharhin sahih muslim mujalladi 25 yana nan yanzu yana karantarwa budaddiyar karantarwa irin haka ana karanta bukhari ana karanta muslim ana karanta nasa'i to sannan kuma akwai ranaku na daliban ilimi da ake karantar da su mustalahul hadith jarh wa ta'dil ilmu sarf ilmu nahw su kuma da lokacin su na musamman to yanzu waɗannan ɗaliban da ake wannan karatun sune randa malam ya rasu sune za su suna karantarwa amma waɗancan da aka zo ane musu wannan nasai ana kabbara ana kuka za ga masu alayyaho ne da tattasai da ɗanyen kifi da abin nan sune suke zuwa ana karatun suna ɗan yin kuka haka wani ma ba ruwan shi da sai ya duba littafi imani ya ƙaru yayi gaba yaje sai da tattasan shi da atarugu ko kun fahimta to kenan yanzu dole ne daga cikin aikin nahaba ilmiya sai an ware wasu waɗanda za a darraba su ba wai kawai ai ta yin budaddan karatu haka ba kuma wai a zo ana toro ko an cekar 30 ana wa'azin ƙasa wai sai a ce wai dukkan mutum 10,000 da ka gani duk ɗaliban mu ne masu sauraron ku ne waɗanda gobe kuma in shi'a ta zo za ta zaftara daga cikin su ne duk wani hayaniyan ya taso daga cikin su za a zaftara saboda me ba ku gina su akan ilimi ba saboda haka jama'a ku fahimta me ake nufi da nahbatun ilmiyatun salafiyya shine yunkuri na gwagwarmayar gyara game da harkar ilimi da karantar da ilimi da fahimtar ilimi da rubuta ilimi amma a bisa tafarkin salafus salih ala minhaj ahli sunna a bisa tafarkin ahli sunna wal jama'a mustaniratun wannan gwagwarmaya da ta taso a yankin kasar larabawa
ta haskaku ne bi juhudi madrasati Sheikhul Islam da kwazan da makarantar Sheikhul Islam Al-Hafiz Abul Abbas Ibn Taymiyyah wa talamizihi kwazan da su Ibn Taymiyyah suka yi wannan shekaru 700 da ya gabata wannan kwazan ne ya haskaku وذلك على يد شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد ابن عبد الوهاب وتلاميذه وأحفاده منذ القرن الثاني عشر هجري الهجري ونن بغور مير ود تسامو حسكي دغا مكرنت ابن تيمية إتكما تابعوني أبي سهن مالا من مسلنشي ببا مجددي أنغاني الإمام المسلن محمد ابن عبد الوهاب يربط لتاف كتاب التوحيد haka ne to kashi 99 na wadanda suka yi sharhin littafin jikokin shi Sulaiman jikan shi ne shi ya fara sharhin Sulaiman ya fara sharhin yana shekara 28 yana dab da ya gama a kashe shi shine Taisirul Aziz Al-Hamid sannan sai Abdurrahman jikan shi ne shi ma ta wani gidan kuma don yana da ƴaƴa da yawa shi ya sharhin Fathul Majid shi Abdurrahman kuma shi ya sake sharhin Qurratu Uyunil Muwahhidina sharhin Kitabut Tauhid ne mulakhas na Fathul Majid sannan tun daga wannan lokacin ƴaƴan shi da jikokin shi da tattabakunan shi su ne suke ainihin limanci a Arafa har Arafa bana jikan shi ne ya jata to wannan ita ce gwagwarmaya ilmiya gwagwarmaya ilmiya ku gina mutane akan ilimi ko kun fahimta jama'a yanzu wannan gwagwarmayar abinda malam yake cewa ta taso ne mundul qarni sani ashar alhijri tun qarni na 12 na hijira wa ma zilna na'ishu bi fadlillahi ala athari tilka nahda alsalafiyya almubaraka malam matar yace har yanzu bamu gushe ba muna rayuwa da falala Allah a bisa tasirin waccan gwagwarmaya mai albarka da aka yunkurar a bisa manhajin salaf har yanzu a cikin ta muke alhamdulillah wallati a'adat li ahli sunnati makanatuhum wadda ita wannan gwagwarmaya ita ce ta dawo da ahli sunna matsayin su wa rafa'at ru'usuhum ita ce ta ba ahli sunna dama suka daga kai ba'da an tagatil bid'a bayan bid'a ta yi dagawa wantafasha ashabuha kuma masu bid'a sun samu damar mamaya ala ahli sunna akan ahli sunna fil asar al mutaakhira azamunna da suka zo daga baya baya alhamdulillah dukkaninmu muna masu godiya da Allah a karkashin wannan nahbace mu ma muka samu wannan hasken karatun da muka samu nahba ilmiya da ta tashi a kasar mu babu shakka mu ta samu matsaloli daga cikin matsalolin da ta samu shine ashabun nahba din su da kansu sun samu kansu a wajen karancin gogewa game da ilmomi da suka shafi salaf waɗannan ashabun nahba su ne a Sheikh Usman ibn Fodi sai kuma Abdullahi shima ibn Fodi waɗannan malamai su ne malaman gwagwarmaya ilmiya a ƙasar mu gwagwarmayar su ɗan fodiyo ba gwagwarmaya hayaniya ce da zanga-zanga ba a gwagwarmaya ce ilmiya da aka yi ƙoƙarin hana su ne bayan sun yi ƙarfi suka tare suka bubbuge duk waɗanda za su hana su suka ci gaba ina za a gane haka sun rubuta littattafai fiye da guda 300 mutanen da za a ce sun rubuta littafi fiye da 300 da tawada da ake dangwalawa a yarfa a yi ba da kwamfuta ba kai ka san waɗannan mutanen sun yi aiki to kenan wannan nahaba ta su a daina fassara ta da cewa nahaba ce kawai ta hayaniya harakiya an ta daga tuta ne ana ba mu yadda da yunfa ba ba mu yadda da jangwar zo ba ba mu yadda da kaza ba sai mun kamo ku ana ba wannan hayaniya suka yi ba zama suke suna karantar da mutane wannan karatun shi ya kawatar da shi sarkin gobir mai suna bawa jangwarzo in kira dan hodiyo yace ai wannan irin karatu bai dace a ce kana yin shi a kauye ba dan haka dawo babban birnin gobir dan hodiyo ya dawo birnin gobir har ma a cikin fada nan aka yi mai masallaci da makaranta da gidan iyalan shi nan yake zaune
yana karantawa. Dan haka su Yakubu, su Yumfa da su Nafata, dukkanin su waɗanda suka dawo daga baya suka yi sarauta, almajiran dan Hodiyo ne sun zauna sun yi karatu a hannun shi. To kenan ashe gwagwarmayar su ta mecece? Ta ilimi ce. To amma saboda rashin gogewa da tarihi da rashin sanin yadda al'amari ya fara, in aka zo kawai sai a ce ai su dan Hodiyo suna zuwa kawai jihadi suka fara. Dan haka kowanne matashi sai ce ai shikenan mu ma, a'a, karatu ne ake yi. Daga cikin albarkar karatun har bawa jangwarzo yace a dawo gidan shi, aka dawo gidan shi. Yakubu karin shi ne da shi ake karatun. Nafata da shi ake karatun. Bawa jangwarzo ya mutu, Yakubu ya hau, ana nan ana wannan karatu. A nan cikin gidan aka haifi Yumfa, ana yin wannan karatu. Ya tashi ya ga uban shi da kakan shi da wan uban shi duk suna yi. Shi ma ya shiga. Karshe Yakubu ya rasu. Yumfa ai Nafata ya karba. Aka ci gaba da karatu. Nafata ya rasu, Yumfa ya karba. A daidai lokacin karatu yayi ƙarfi, jama'ar gari ba sa jin maganar duk wani abu da gwamnati za ta faɗa, sai gwamnati ta yi amfani da wannan majalisin karatu a matsayin gidan rediyon da za ta yaɗa sanarwa, sannan a karba. Madadin Yumfa ya lura, ya iyaye na ma haka suka zauna da wannan mutumin, duk abin da ya taso sai a zaunar da dan Fodiyo a gamsar da shi. In ya gamsu sai ya zo sai wa mutane bayani a wurin karatu sai su dauka. Sai Yumfa kishi ya kama shi, to yanzu waye sarki, ni ne ko ku wannan mutumi? Ni yanzu ban isan faɗi magana ba, to ƙarya ne. Sai ya ce dan haka dan Fodiyo sam bai isa ya dauki wannan darajar ba. Amma darajar dan Fodiyo shi yawa kanshi, kuma a rana ɗaya ce ta faru, tun kan a haife ka ne aka fara abin. Amma sai ya tashi zai faɗa da abin. Shine dan Fodiyo ya kwashe inashi ya koma ƙauyen su Dajal. Daga nan mai biyo baya sai sarki Yumfa ya fatawar, to dinda ga dan Fodiyo a kashe shi, dinda ga almajiran dan Fodiyo a kashe su, dinda ga dukiyar su a kona ta ko a kwashe ta, amfani da ita ya halatta. To wannan abin da ya faru shine sai dan Fodiyo yace to mu tashi mu kare kanmu. Wannan ya faru ne a 1804. Mu tashi mu kare kanmu. To tambayar, kafin 1804 dan Fodiyo ya wuce shekara 50 a duniya, wajen shekarar shi 57, duk a wannan lokacin mai dan Fodiyo yake yi? Dan Fodiyo ya haddace Qur'ani yana shekara 9. Duk wannan tsawon lokacin mai dan Fodiyo yake yi, yana ta yawo ne da tuta, ana tsalle, ana sai mun kamo su ba za mu yadda ba ko kuwa? A'a, karatu ake ana ta karantar da mutane. Jama'a kun fahimta? To amma da wannan fatawa ta zo a 1804, sai dan Fodiyo yace mu tashi mu kare kanmu. Za mu zauna ne kawai mu zauna dan muna addini, an koro mu daga gidan gwamnati, mun da mun zauna gidajenmu muna karatu, kuma an ce da inda aka same mu a kashe mu. To za mu zauna ne jama'a mu zama kawai, ba za mu fita ba, ba za mu rayu ba? Da haka sai dan Fodiyo yace to yanzu kowa ya tashi ya kare kanshi. Daga wannan lokaci ne aka fara bugawa, har sai da ta kai dan Fodiyo yayi gudun hijira ya tafi kasar Niger. Ya je ya zauna da gwagwarmaya, ta gwagwarmaya shi ne dan Fodiyo ya fara cin garurukansu. Da aka ci sarkin gobir shi ke nan sai dan Fodiyo ya fara bada tuta. Mutanen Adama suka zo suka karɓi tuta daga gurin, mutanen Kawoji suka zo, mutanen Gombe suka zo, mutanen Bauchi suka turo. Ya zama ma a wannan lokacin wani abin sha'awa, duk Fulani ne ma suka karɓi tuta, in banda Yakubu. Yakubu na Bauchi babu Fulatari ba ne. Ka duba irin yadda tsarin ya faru. Idan dan Fodiyo ya tashi zai baka tuta, ba fa kawai zuwa ba ka a sami yadin banza a makala tsin ma ai kabbara ai tsalle a ce tafi. Sai dan Fodiyo ya zaunar da kai, ya karantar da kai. Ina mu gane wannan a kabiyar da ta faru ga mutanen Yola. Mutanen Yola daga gurin suke zaune, manya-manyan malamai ne masu ilimi, Fulani ne. Sai suka ji to ga wani ba Fulatani ya fito, yana da awar kaza, yana cewa kaza, karatu ya fi su ko daraja ya fi su. Da haka sai suka samu dan yaron cikin su dan karami bai wuce shekara 20 da wani abu ba. Kai Adama, mana Adamu, kai Adama tafi ka je ka karbo mana tuta wurin wancan ba Fulatani. Mana kamar abu ne da aka rena irin sai a ce kai siyo mana zoko a can, sai a aiki dan karami. Da haka tafi ka karbo mana tuta. Amma dan muna son mu gane da gaske yake ko ku ƙarya ne. Ga shanu, ga kuɗi, in ka je ka bashi ka ce ga guzuri da ka zo mai da shi da tsaraba. Idan ya karɓa, ka rabu da shi ka dawo ɗan duniya ne. Idan kuwa ya ƙi karɓe, to ka tabbatar da cewa mutumin kirki ne ya baka tuta ka kawo mana. Adamu ya tafi sai da ya share wata nawa, wata shida ya share akan hanya, domin crossing ne daga gabas ne zuwa yamma, shine daga ƙarshen Najeriya ta arewa maso gabas zuwa ƙarshen Najeriya ta yamma maso arewa, ta arewa maso yamma. Da ya je gaida dan fodi ya kawo ya ce to gashi yayye na ne suka turo ni a ba su a bani tuta in kai musu, sannan kuma ga tsaraba sun ce in kawo maka. Shehu ya ce to tuta dai ita ba ma bayar da ita sai ga wanda muka karantar ya iya karatun mu, dan zai je ne can ya wakilci da'awar mu. To kun ga mahallin shahid kenan. Idan muka karantar da kai ka koma, to in ka je ba za ka ba su tuta ba, ka samu wani wuri yana nan da tudu ka je sai kafa gari a nan sai ka zauna, su kuma ka bar su can suna ji da kansu. Dan haka Adamu ya zauna, ina ka iya tafsiri aka tsaya aka ji aka dora mai hadisi fiqhu ina ne, bayan da aka gama karantar da shi guzuri kuma yace ka zauna kai kake da bukata waɗannan shanu da kuɗi ka ci a matsayin guzuri, in ka tashi kuma ka koma gida da abinka. Me ya faru? Sai aka kawo tuta aka ba shi. Yanzu kenan kun ga wannan shine true color na tarihin dan Hodiyo, kuma dan shi ya rubuta mana Muhammadu Bello. To amma yanzu suka tashi kawai sai a ce dan Hodiyo ya zo ya fara jihadi, su tsinannu yan boko in suka zo sadda suke fadin haka fa, suna nufin rana tsaka wani bafulatani ne talauci ya kama shi, shanu suka kare ya kwarkwance tashi ya bubbuge Hausa ya karbi mulki, dan haka yan uwan shi kawai ya ba. Allah abin da suke cewa kenan Nigerian history. Dan haka akwai wani taro da aka taba zuwa da Professor Mahadi ya ce ya miƙe da yake malamin tarihi ne, ya ce look ba haka abin ne ya faru ba, kaza kaza sai aka ce kaza, ya ce to an kuna haka mu ma Fulani sun ba mu wahala, ya ce ni ma ba Fulani ba ne, dan Mahadi ba Fulani ba ne, ya ce amma magana ce ta adalci ba haka tarihin yake ba. Dan haka abin da suke faɗi din sai waɗannan yara namu musulmi, su kuma da ake kira mutahammisina masu kishi, su kuma kawai suka kai sai su dauka to gaskiya ne dan Hodiyo tashi yi rana tsaka, dan haka mu ma rana tsaka za a tashi ayi jihadi a karantar da mutane. Shine awwalu shay'i. Jama'a kun fahimta? Kun ji abin da Fulanin gabas maso arewa suka yi dan Hodiyo suka gwada shi, wannan shi ya ja kafa garin Iwla a yanzu, wanda kafa garin shine ya raba asalin masarautar biyu. Dan haka gurin tana nan a idda take a yanzu, masarauta ce kasaitacciya amma a matsayin hakimci take a yanzu. Ko kun fahimta jama'a? Wannan wani tarihi. Sannan Fulanin yamma ta bangaren arewa, mutanen garin Kawoji su kuma a jihar Kebbi ta yanzu, su kuma sun gwada dan Fodiyo ne da mai da ƴan mata, da ya kawo musu ziyara sai aka je aka aje shi a wani gida shi kadai gyararren daki, sai aka samu jajayen ƴan matan Fulani nunannu su aka aje wanda za su rinka wa shehu hidima kawo abinci, in suka kawo abinci sai su ainihin aje sai su tafi, in suka kawo na rana sai su dauki kwanan na safe. Ranar farko sai ya dauki dan alheri haka na yara da ake sai saka a cikin kwanan, haka aka yi har shehu ya gama kwanakin da zai gama. To yanzu suna son ne dama su jarabta shehu tukuna, mana su ma Fulani ne shi ma Fulani ne, su ma malamai ne shi ma malami ne, amma da gaske ne abin ko kuwa? Sai aka tambayi yaran nan, kai eh mutumin nan da kuke kai mishi abinci baya zaunar da wata daga cikin ku yana magana da ita? Ta ce a bai taba daga kai ya kalle su ba. Dan haka su da kansu suka ce su ba su ma san yadda fuskar shi take ba, duk sanda suka je sai su same shi yana dukufe yana rubutu ko kuma yana dukufe yana karatu. Ya taba magana da ku suka ce har muryar shi ko yau ba su taba jinta ba, har yau ba su taba jin muryar shi. Ya taba kiran wata ya bata wani abu, shine suka ce a ranar farko ne kawai kwanan da muka kawo abincin karin kumallo muka ga ya saka ainihin ƴan kuɗi haka, sai da muka zo gida ma muka gani amma bai taba mana magana ba. Sai suka ce to sun yarda mutumin arziki ne, din me yasa na kawo wannan? Sannan ne mutanen Kawoji suka taho suka bashi almajirai ya zo ya karantar, ashe nahabar wacce iri ce? Ilmiya ce. To amma sai na ce ita nahabar ta samu matsala, matsalar da ta samu a lokacin wallahu a'lam, nahabar ba ta haɗu da wasu gogaggun malamai waɗanda suka gogar da su dan fodiyo a fage na ilimi na mustalah al hadis da jarh wa ta'dil da tacewa da tantancewa ba dan haka littafan su na cike da hadisan ƙarya da tatsuniyoyi amma daga baya bayan lokaci yayi nisa sun zo sun haɗu da wani malami buzu ne mutumin ƙasar Niger mai suna Malam Muhammad Jibril ibn Umar wanda har shi dan fodiyo yake cewa in qila fiya bi husni dhanni ma qila fa mawjatun ana min amwaji Jibrilla yace in kuna ganin ni wata tsiya ce a karatu yo ni me ni dugon kumfa guda ce ma ta kogin malami na teku malami na Jibrilla Abdullah ya kance wa Jibrilla min Jibril ilahi bihi lana dinan hanifan qayyiman muthaji mana ina rera waka Jibrilla Allah ya turo mana shi kaza kaza da ya fara karantar da su a nan kasar Hausa sai zai koma gida sai suka bi shi da suka bi shi sai shehu yace to ba ma taho gaba ɗaya mu tare a nan ba dan haka ni zan koma in kula da gida Abdullahi yace shi kansa ya sauka to sai da Abdullahi ya koyi ilimin hadisi ya koyi kuma sahihul Bukhari a wurin shi dan haka sai kaga a ilmance in ana magana academic malami a gidan to Abdullahi ne gaskiya shehu bai kai ilimin Abdullahi ba ko kusa da shi ma bai ba domin technically ko larabci za ga ni dan hudiyo na rubutu wannan lokacin sai ga kawai Hausa ce kawai ya juya ta da harufan larabci wato larabcin bai sha bai larabtu ba larabci ne yayi a al'adar magana Bahaushe ko Bafulatani sai kaga akwai ujuma amma Abdullahi yana rubutu a ƙarya ne ko Bakuraishe yace bai iya larabci ba ya karantu ya gogo sannan a ilmance ilimin hadisi Abdullahi babu wani abu to amma kamar yadda nace abin ya zo daga ƙarshe ne wannan daga ƙarshe ya ba da dama bai ba su damar su samu damar horar da dalibai irin haka ba dan haka sai ya zama nahaban mu ilmiya a nan kasar kun ga ta samu wannan matsala to da nahaba ta sake tasowa a kasar sai ta zama nahaba ce diniya siyasiya gyaran addini ake so za a yi shine su Malam Samuel Idris Allah ya gafarta musu suka tado da ita akan a zo a yi gyaran addini amma a wannan lokacin su kansu ba karatun ne kike da kike ishe su ba to Malam Abubakar Gumi shi da yake karatun ya tumbatsa a cikin shi ya san to wannan tafiyar tana buƙatar ilimi na haka sai ya matsa ayi ilimi ayi ilimi to da Allah ya sa an ji wannan nasiha ta shi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da karatu ya tumbatsa a cikin ahli sunnan Najeriya har yayi yawa amma kai ce har yau sai kaga malami ya miki khutuba ce zai yi a cikin masallacin ahli sunna amma yana cin ka'idojin nahawul wazi na daya na primary fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka idan har da gaske ne nahadar mu ilmiya ce dole ne zamu bada karfi game da Qur'ani da ilmomin da suka shafe shi hadisi da ilmomin da suka shafe shi fiqhu da ilmomin da suka shafe shi aqida da ilmomin da suka shafe ta tarihi da ilmomin da suka shafe shi sannan abin da ya shafi lughal arabiya mu bata karfi kwarai da gaske da duk fannoninta da ilmominta to in aka samu wannan jama'a ina tabbatar muku da cewa a lokacin ne tarihin ahli sunna a Najeriya zai bayyana bi azha wuduhi domin Allah albarkaci abu a cikin yan shekara nawa ne yau muna da mahaddata alqur'ani da lafiyayye qira'a kaf da dukkan qira'o'in da ake karantun qur'ani a duniya a cikin mu ahli sunna a cikin mu ahli sunna yau duk da karancin da ake da shi na malaman hadisi malaman lugha malamai gogaggu a bangaren tahqiqi amma dai muna da waɗanda za su darraba mana to amma menene ya rage shine a tashi a hada kaza da kaza dan ya fitar da kaza dan haka duk malamin da ke da ilimi a cikin mu ba daidai bane yayi ta ka'usu ya koma da baya ya zauna dole ne ya samar da wasu dalibai da zai horar da su ya darraba su dan bai san su kuma aikin da za su yi ba a gobe amma maganar kawai sai dai a zo a saka mana karatun Minhajul Muslim tsakanin Magariba da Isha ko karatun Bulughul Marami tsakanin Magariba da Isha ko a zo ranar Juma'a a saka mana tafsiri amma waɗannan ilmomi da ake kiran su ulumul ala sciences na musulunci ba za a ba su muhimmanci ba to gaskiya saboda Allah ina tabbatar muku ba nahaba ce ilmiya ba. Sannan makarantu da ake kiransu makarantun islamiya dole a zo a maida su makarantu, ba wai makarantun islamiya ba, a'a makarantu kawai. Wannan makaranta ce ilmi yaro zai koya, to an ba mu tarbiyyar shi ne, da haka za mu tarbiyyar shi hatta yadda zai ci abinci, yadda zai shiga bayi, yadda zai kaza, ba wai mu koya mai addu'ar ba kawai. Shi yasa yau an waye gari in ka rudu a jakar magori ka ji wata yarinya an yi musu sauka ta karanto farko da tsakiya da ƙarshen bakara, ka je wurin headmaster ka aure ta, sai ka zo ka samu dukkan abin da kake so na quality na mata kuma ba ta da shi. To ya ga karatu amma ba tarbiya, to infisalin karatu daga tarbiya wannan ba nahaba ce ilmiya ba. Ya kamata duk mutumin da ake karantar da shi to a same shi da tunani, kuma tunani irin da masu ilimi. Saboda haka lallai jama'a ba suka muke game da makarantar islamiya ba, amma a gyara mata zama yadda za ta haifar da amfanin da shi yafi dacewa. Don kar ku rinka karantar da matasa su girma su zama maƙiyanku. A yau da yawanci malaman islamiya sun zama abeban ƙi ga ɗalibansu ga da suka karantar da su tun suna ƙanana. In ya zo zai tsaya takara kansila a anguwar ba zai zo ya shawara da kai ba, saboda wuce ka dama yake kawai malam lafiya 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 yake na mai da kai wani sha-sha-sha, yana ganin kanka bai waye ba, baka da tunanin ma da zaka kai shi zuwa ga cin zabe dan me zai zo wurinka. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Dan haka abinda malam yake cewa a cikin wannan fakara shine, a wannan zamani sai aka samu da'awa da ta taso tun karni na 12. In aka ce karni na 12 din nan daidai zamanin su dan fodiyo din kenan fa, ko kun fahimta? Daidai wannan lokaci ne su ma da'awar Muhammad ibn Abdul Wahhab ta taso, ita ce yau ta haifar da kaje kasar Saudi Arabia dan girman Allah ku dubi malamin ma da ba dan kasar ba, neman ilimi yazo ararrabe ararrabe, amma har ye karatun da yau duk maka babu kamar shi yazo yayin wannan sharhin jama'a kakaf ka kewaye duk wani littafi da aka yi sharhi na hadisi. In ka cira Fathul Bari to ba za ka samu kamar wannan littafin ko kuma sharhin shi da yau Sahih Muslim ba, gashi nan a bayan Allah nan. Sannan ga littafai nan na ilimi birjik na hau da sarf da ya rubuta, ga littafai nan na mustalahul hadith, ga abubuwa nan da yawa sakamakon albarkar wannan da'awar. Jama'a kullum kamar yadda nake buku sharhi da alakanta muku abubuwa fa, abinda muke so mu yi kenan a makarantar nan, fatan da muke Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Amma fa sai an yi da gaske, me sai an yi da gaske? Idan baka da lokacin zuwa karatu, a an yi karatun ba za ka je kai nazari ba, baka damu da muhimmancin abin da kake ba, wannan kuma shikenan babu inda za mu je. Allah ya kiyaye. Khamisan nabiyar yace kana li kullin min ash-shaykh Ahmad ibn Muhammad Shakir rahimahullah wa Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani rahimahullah juhudun tayyiba wa mufida fi hadha al-asr fi khidmati as-sunnah wa ulumiha tahqiqan wa takhrijan wa ghairi dhalik. Yace to kuma dan kasancewa a waɗannan zamanna da muke ciki akwai malamai da suka yi wannan yunkurin, sai yace kana li sheikh kana li kullin min ash-shaykh Ahmad ibn Muhammad ibn Shakir. Waɗannan malamai kowane ɗaya daga cikin su da Sheikh Muhammad Ahmad Muhammad Shakir, Allah ya ji ƙanshi mutumin Masar ne, wa Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah, da Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah ya ji ƙanshi, waɗannan suna da juhudun tayyiba, ƙwazo abin yabawa, kyawawan ƙwazo, wa mufida kuma mai amfani, fi hadha al-asri a wannan zamani, fi khidmati sunna game da hidimar sunna, wa ulumiha da kuma ilmomin sunna, tahqiqan wa takhrijan wajen tahqiqin sunna da kuma wajen takhrijin sunna. A tsaya a dubi littafi na sunna a yi tahqiqin shi, a gyara shi ya fito rangadaddau kamar ko kusa da yadda marubucin shi ya yi shi. Na biyu, a tsaya ainihin wato a kharraja littafi hadisan shi kaf, a bayyana matsayinsu. Ahmad Shakir ya yi wannan, Malam Nasiruddin al-Albani ya yi wannan, to waɗannan malamai suna da ƙwazo da suka yi akan haka. Sadisan na shida,
anna man kataba fit tadwin anna man kataba fit tadwin yace haƙiƙa malaman da suka yi rubuce game da tarihin rubuta sunna kuma ya ta'allaqu bihi qabli da abubuwan da ke da alaka da rubutun sunna waɗanda suka yi rubuce kafin ni iqtasaru ala al-kalami an zalika fil qarni al-awwal sun taƙaitu ne game da wannan tarihin rubuta sunna a ƙarni na farko wa ba'dhum tawassa'a qalilan ila al-qarni al-thalith wasun su sun dan fadada kadan har suka kai ga ƙarni na uku ma al-ikhtisari fi zalika sai dai duk rubuce-rubucen da suka yi sun yi su ne suna masu taƙaitawa ƙwarai da gaske wa akthar man tawassa'a fi hadha fi ma tala'tu alayhi wanda na san yafi kowa fadadawa a cikin iya sani na al-sheikh Abu Zahra anan yace Abu Zahra ne fi kitabihi a cikin littafin shi al-hadith wal muhaddithuna kun ga littafin nan ko da yake Abu Zahaw din ne Muhammad Abu Zahaw ne ba Abu Zahra bane Abu Zahaw ne gashi al-hadith wal muhaddithuna aw inayatul umma al-islamiyya bis sunnati nabawiyya wannan malamin shine yafi kowanne ku duba jama'a fadadawa da ainihin wato tattauna wannan mas'ala fi kitabihi al-hadith wal muhaddithuna lakinnani salaktu manhajan yace sai dai kuma ni na bi wani tafarki ne ghayra alladhi salaka fi kitabihi tafarkin da ba shi ya bi a littafin shi ba wa zalika na wa tafarkin annani ra'aytu al-manhaj al-muqarrar ni na tsaya ne na kula da tafarkin da aka tabbatar wato syllabus kenan fil kulliya a cikin kulliyatul hadith al-sharif wato a cikin faculty na hadisi dake jami'ar islamiyya nayi wannan ne qadra al-imkan gurgurdan iko na wa as'alullaha at-tawfiqa inna roƙon Allah dacewa was sadad da kuma gamdakatar wato yin abin da yake daidai lima yuhibbu wa yardahu ga abin da Allah yake so kuma yake yarda da shi ina fatan Allah ya min wannan dacewar katabahu Muhammad ibn Matar az-Zahrani Muhammad dan Matar az-Zahrani shi ya rubuta wannan fil madinati an-nabawiyya a madina ainihin wato annabi harrasaha Allah Allah ya kara tsare ta fil 15 min shahr rabi'in al-awwal ashabiyar ga watan rabi'in al-awwal min am 1412 min hijrati al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam wato hijira na da shekara 1412 yau shekara 20 da kammala rubuta wannan littafin jama'a kuna ji to wannan shine ainihin littafin da ya rubuta kuma kun ji manufar rubuta littafin to idan kuka dubi wannan maganar da kyau yana nuna wannan littafin nashi tare da cewa mukhtasar ne takaitacce ne amma kuma yafi na sauran fadadawa saboda yace karnoni guda 9 sauran ku kunga duk karnin farko ne kamar yadda yace sai waɗanda ke fadadawa ne suke kaiwa zuwa ga karni na uku to in kun gane wannan mai littafin as-sunnatu wa makanatuha fi tashri'il islami ya tabo wasu mas'aloli ne shi kuma wanda ya kawo har zuwa wannan zamanin amma shi kuma ya rinka raddi ne ga miyagu da yahudawa waɗanda suke zargin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa babu abin da ke cikin ta sai tifka da warwara sannan malaman musulunci irin su al-imam az-zuhri ba malamai bane sai dai malaman gwamnati ne wannan yayi daidai da ire-iren waɗannan mabarnata da muke fama da su a nan a Najeriya akwai wani lokaci da Dr. Ahmad Gumi yayi wasu maganganu akan dan takarar shugaban kasar jam'iyyar ANPP shine Buhari Dr. Ahmad ita kanta maganar da yayi na daya ba yayi bane a madadin mu ahlus sunna yayi a madadin kanshi ne kuma wannan magana ba daidai bace kuma yayi zangayi dan haka he is responsible on what he said abin da ya fadin yana bin shi ne ba yana bin ahli sunna ba, maganar ita ce an yi zabe an ce yar aduwa yace Buhari ya fadi, sai Buhari ya tafi kotu, sai kai Dr. Ahmad da zangayi sai kace to Buhari ma yanzu jinin shi ya halatta dan yana jayayya da khalifa da kaza da kaza da kaza, sai ibo wasu kaidoji na musulunci sai kawo su ya jibga su a mahallin da ba nasu ba. A ƙarƙashin wannan sai shi wancan wanda yaran Buhari ne a PTF shi kuma sai ya rubuta rejoinder yana zagin Dr. Ahmad ya nemi raddi, duk da ya gama kuma sai ya buge da cewa dama haka malaman ahli sunnan ai suke kullun goyen bayan masu mulki suke, ce ba ku ganin zuhuri haka ya ta inganta hadisai a wannan lokaci dan su dace da sarakunan Banu Umayya, yo ba ku ganin Nasiruddin Al-Albani a wannan zamanin haka ya ta inganta hadisai dan su daidai da gwamnatin Saudi Arabia. To wannan fitsararre to yana daga cikin waɗanda littafin As-Sunnah wa Makanatu ha fi Tashri'il Islami shine Dr. Mustafa As-Subai ya rinka musu raddi. Dan haka littafin Mustafa As-Subai a wannan babin ya tabo tarihin rubuta sunna da kuma tarihin yadda sunna ta tatsauri ta kawo har zuwa yanzu, amma ta wajen kare suka daga masu suka. To shi kuma wannan littafin fa shi yana magana tarihin malaman da littattafan su da suka rubuta da yadda tsarin littattafan suke danka san su da kuma da yaya aka fara waɗannan rubuce-rubuce, wanne irin salo ne malaman nan mabambanta suka ɗauka wajen tattara wannan ainihin sunna mai tsarki. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? To ga wanda ya natsu da kyau ya bi karatun muqaddiman nan, malam yayi wata magana a baya yace asalin wannan lissafi ya rubuta shi ne ya zama takaitacce amma kuma ya tabo bangarori masu yawa, saboda na daya a hannu yanzu ka samu abin da za a kira hand out, wato muzakkira, dan abin da zai rinka tuna maka abin da aka karantar da kai, lecture note. Amma kuma kin magana da bahasin da yayi a ƙasa zai rinka kawo manya-manyan littattafai waɗanda ɗalibi zai rinka komawa yana nazarinsu. Gaskiyar lamari barin gaya muku, duk da na san wannan wani abu ne wanda mai yiwuwa za ku ji shi ya zama bambara kwai ko ya zama baku, dukkanin littattafan da malamin nan ya hujja da su a cikin wannan littafin nashi, har ma da littafin shi na gaba wanda za mu karanta Ilmul Rijal, dukkanin su gaba ɗaya ban rage ko kwa ɗaya ba muna da su a makarantar nan ta Darul Hadith. To abin da yake wajibi a kanmu shine duk littafin da ya bayar da a duba, to duk wanda ke ajin nan dole sai ya je ya duba wannan wurin. To wajen dubawar ba tsumbure ake ba, zaka hakura da komai ne, ka je ka duba din ka zauna ka karanta, sai ka karance tsaf. To maganar da nake cewa za a ji ta bambara kwai ita ce wallahi ni haka ne a rayuwata, dan haka duk littafin da ka ji nayi hujja da shi wallahi tallahi na karanta shi ne, kuma na karanta abin tsaf, dan haka in ne hujja bana ja da baya. To abin da yake bambara kwai ga mutane sai a ce yanzu duk littafin nan da yake fadi ya karanta, in dai ni ne baki na ya fada na karanta, ban taba fadin littafi kwa daya ne hujja da shi wanda ban karanta ba. To sai mutum ya auna, to ai shi gaskiya shi bai taba karanta shafi biyar ba, ma kuma shi ma malami ne, sai ga to wani ƙarya yake yi. To daga cikin kuskure a rayuwa jama'a ku ji wannan shine, gwada mutane biyu a mizani daya, kai kuskure domin Allah da kanshi bai yi mutane biyu duk cikin halittar shi irin su daya ba, koda tagwaye ne, za ga ko sun saba a kama ko kuma sun saba a hali ko a tabi'a ko a wani abu daban na fahimta ko rashin ta. A ƙarƙashin haka ashe duk lokacin da za ka yi tunanin cewa a
mu fa tun kafin mu san Albani an ce in ya ce ya karanta littafin nan san ba haka bane, dan haka mu ma yanzu in ya ce mu karanta littafi kaza ba sai mun karanta ba, to kaiwa kanka kuskure. Dole sai ka karanta shi ka yanzu kaga wannan littafin da nake ta ishara shi wannan malamin malami na ne, kuma kaga wannan kofin hannu da hannu ya bani shi a lokacin da ya bani shi ina kasar Saudi Arabia, wani assignment da ya kai ni kafin in dawo kasar nan sai da na karance shi kap, sannan na tura da shi na san na zuwa da shi sai na zuba shi akan kanta. Ma'ana in har kaga na dauko kenan sai dai in yi nazari dan kai in yi maka hujja, amma ni na gama da abuna kap din shi sai da na karance shi. To yanzu kai abin da zaka duba daya biyu uku huɗu biyar kai kuma har yanzu kana nan kana jayayya da arba'un hadisa, a'a zaka yi kokari ne ka maida abin ya zama dabi'arka, kuma zaka dauka ne babu abin da ke da muhimmanci irin wannan karatun, kuma wannan zai haifar maka da matsaloli da yawa, domin zaka yi samun matsala da matarka, zaka yi samun matsala da ƴaƴanka da ƴan uwanka da makwabtanka da abokanka. Domin yanzu shi wannan malamin yana da ɗan Abdulljalil, yaron yana da ƙwazo ƙwarai da gaske, amma kullum mita yake yana Abdulljalil baya son karatu. Abdulljalil baya son karatu shine ko bana nace mishi amma ai malam ba zai yi wa zama kamar kamar yace baya son karatu, amma fa yaron ƙwazo yake, amma shi kuma uban me yake gani sai son karatu, saboda shi yana auna mai yiwa san da yake kamar shi, shi ai yafi shi ƙwazo, to ya zai zama haka. Kada an haife ka cikin duwatsu da rumfa ba ma ba mai na wucewa ta sama ana yakin hayya salati, shi ko yanzu an haife shi a Makka jeep yake tukawa gidansu da air condition ko yaushe aljihun shi da cefani ba matsala. Eh jama'a, so irin zagewa da jajircewa da irin jura wahala zai ba, saboda haka ina son ku fahimci wannan jama'a, a tsakani da Allah mu so muke ku yi karatu yadda inda ka tafi kai karatu, eh kai karatu ba wai manage bane. Yau jama'a akwai mutanen da mun hadu da su kawai shikenan sai su resignin malantar su, ayi magana yace ina me wayo ne ta cewa ai live ta wa malikun fil madina, a'a ayi yace a'a dan me ba wanda zai hana ka magana, dan duk magana da zaka fadi dayan abu ne ko ta zama daidai ce ko ta zama kuskure, waye kubuta daga kuskure. To amma me yasa kake jin tsoron magana? Sai dan alamar wannan magana dama can da kake daga nesa ne kake yi, baka san komai akan ta ba, yanzu ko zaka yi ta inda yake zai tabbata baka san komai akan ta ba. Dan haka abin nake ba ku shawara, ya faɗa mana a tinje yace ana son ne a rubuta wa dalibai littafin da a yanzu su rike a hannu, a gaba kuma su rinka duba littafan da ake faɗi. To duk inda ka bude duk shafin da ka bude, yanzu dubi ina budo shafi na 84 yace a duba littafin ulumul hadis na Ibn Salah, littafin gashi nan muna da shi, duk inda ka bude kaga littafin da ya hujja da shi, gashi yace a duba As-Suyuti a cikin me tadribur rawi gashi nan, nan yace a duba Hakim gashi ya sake cewa nan, duk inda ka duba tarihu Baghdad gashi, sirru alamin nubala gashi, ma'rifatu ulumul hadis Hakim gashi, muqaddimah khatib da littafin shi ainihin al-gharib gashi, Khattabi gashi, wafayatul a'yan ta Ibn Khillikan gata, duk littafan da ya hujja da su kakkaf muna da su. Wannan ba ina fadi a babin alfahari bane, Allah ya kiyaye, amma ina fadi ne a babin kowa ya san ina muka tashi, ina za mu je, a ina muke, kuma yaya za a je ayi in an je. Amma gaskiya jama'a maganar dalibai a zauna a karantar da kai littafi kawai kamar yadda nace jiya, ka rike iya abin da aka fadi nan ka je kai ta ƙarya a gari, a'a sai ka koma in yace a duba littafin sharhin sahihin Bukhari na al-Imam Ibn Battal sai a ce gashi, a'a a duba at-Tarikhul Kabir na Bukhari gashi, a duba Umdatul Qari a gata, a yace a duba littafin ka dillita ta fan gasu nan, sai ka je ka duba sai ka karanta. To anan ne sai an dauki kamar wata daya an fara irin wannan, sai a samar da wasu majalis na istifsarat. Yanzu ba wanda yake daukan littafin ne ya buda ya ce mini malami na buda littafin nan, wallahi ka gan shi ban gane wannan magana da yake cewa ba, me yake cewa ban gane ba, saboda waye ma ya san meye wannan littafin tukunan. Amma yanzu kai daga karatun da muka yi jiya ka gane, yanzu za a zo a arraba maka waɗannan. Sannan ana karantar da kai lugha, ana karantar da kai kaza, yanzu zaka iya buɗe wannan. To in ka karanta sai ka ji wata magana ya ce isnaduhu sahihun akhrajahu al-muallif fil kubra bi hadha al-isnad wa akhrajahu fil ma'rifa bi isnadin akhar an ash-Shafi'i. Sai ka ce to abinda baka sani ba ita ce al-ma'rifa din nan. Wacce ce ma'rifa? Sai ya ce maka ai ma'rifatu sunan wal athar, ka ganta can. Ka ce to idan baka san wannan din ba, yaushe zaka karanta haka tambaya a ciki? To dan haka gaskiya akwai aiki akan mu jama'a, gaskiya akwai aiki. Kun san na taba faɗi, na ce littafan da ke kwance akan kanta a makarantar nan kashanta ba za mu wuce mu biyar ba da muka san kansu ko kuma muke iya karanta su a makarantar nan. Me yasa? Saboda ba a karantar da mutane ba. To amma abin da zaka ce wai waɗannan littafan na kiristoci ne ko na musulmi ne? Na musulmi ne. Musulmin waɗannan littafan na sufaye ne ko na ahlus sunna? Na ahlus sunna. To ashe in mu ahlus sunna ba a samu malamin da zai karantar da mu waɗannan ba, to waye zai karanta waɗannan? Kiristoci za su zo su yi nazarin wannan ne? Sufaye za su zo su yi? Ashe yaudaran mu da ake a ce wannan ilimi ne manya-manya, ilimi ne manya-manya, ai dan haka aka ce ba kowa bane za a karanta? Saboda haka jama'a kun ji. Dan haka insha Allahu ta'ala an zo karatu na gaba a daidai inda za a fara shiga asalin littafin, inda zai kawo tamhid, zai zo ya fara kawo abubuwa. Bayan ya kawo, ya kawo mana makanatu sunna inda salaf, to zaka ga zai fara tattauno wasu mas'aloli inda zai fara cewa to a duba littafi kaza, a duba sunan Abi Dawud, a duba Khatib al-Kifaya, a duba kaza, a duba kaza, a duba kaza, har so nake in yi hujja da wani littafi muka yi maka bayani tsab game da littafin. In ka neme shi anan baka samu ba, za mu aje takarda anan sai ka zo ka rubuta sunan shi. Ka nemi littafi kaza ba san shi ba, saboda waɗannan littafan ba mu aje su a tsari na Library and Information Science ba, mun zuba su ne kawai saboda yanayin wuri. Me yiwa yana nan baka san ina yake ba, me yiwa kuma baya nan, sai a fito da shi sai a aje maka shi sai ka duba. Saboda ku kiyaye jama'a, idan ba a karanta littafan ba, ba su da amfani, don wannan ba danki bane na amarya. Kwanukan amarya na danki ba a cin abinci da su. Me ake yi? Dankin ado. To waɗannan ba na ado bane jama'a, an tattara su ne don a karanta su. So ake a ji tai big bang nan gaba, sai a ji daram, ma'ana a wani malami ya bayyana wuri kaza, ai ga wani ma ya bayyana wuri kaza, ai ga wani ma ya bayyana wuri kaza. Me yasa? Saboda an karantu. Amma jama'a ba irin wannan bayyana ta hayaniya ba, ai ga wani malami yana ta cara akan kaza, yana ta kyarjeje akan kaza, shikenan ka je sai ka ji duk gaba ɗayan abin hayaniya ce da rangada ɗau kawai, babu ilimi a cikin maganar. To duk da jiyar da ta zama haka fa, ka bata dan lokaci kadan zaka ji shuru, kuma shikenan tayi inki mashi. Saboda me? Saboda dama ba tafiya ce a bisa hasken ilimi ba, tafiya ce a bisa hasken hayaniya da karfin hali. To duk hayaniya tana da limit, ba dai taken ka kai wa'azi ba, to wata nan sai ka nemi mawdu'in da zaka kai wa'azin ka rasa. Amma in ka ce ka aje Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i da Ibn Majah, zaka karantar da su. To in Allah ya maka gyadar dogo ka karantar da waɗannan a rayuwarka fa ka more, don ban wani malami ko ba zan ce Abbad. Mu a lokacin sunan Nasa'i yake karanta, muna halartar majalisin shi a Madina, masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Bara yake murna yana cewa ɗalibai bana shekara ta 50 ina karantar da hadisi a duniya. Yace dan haka ina cikin farin ciki, farin cikin da zan iya cewa a yau duk wani ɗalibi da ke da matsala, in dai ta kuɗi ce, ya zo na shirya yau zan warware mishi ita, saboda nuna godiyata ga Allah. Yace kadai abin da yake damuna Sahihul Bukhari na da na karanta shi ne kawai, babu shi a cassette. Yace saboda lokacin ba a ɗauka, amma bayan nan duk karatuttukan an ɗauke su. Dan haka yanzu zai dawo ya fara karatun Sahihul Bukhari da tunanin Allah ya tsawaita ran shi, ya karasa shi sai a ilhaƙin shi da sauran waɗannan abubuwan. Jama'a su ne raya ɗaliban ilimi. To kuma ina gaya muku, wallahi
sannan tallahi kullum yan bid'a da fasikai za su rinka ganin wannan hadarin shi yafi hadarin waɗannan da za su dauki makami, kuma waɗannan da za su dauki makami an samu hujja akan yakar su. Waɗannan da suka zauna suna karatu fa ba a da hujjar yakar su, amma kuma wace matsala ce za ta faru? Matsalar da za ta faru ita ce waɗannan nan gaba ba za ka sarrafa su ba, ba za ka ba su barandami su dauka ba. Amma yanzu kun san sai da gwamnatin jihar Borno ta zo indirectly tana aiki da ƴan Boko Haram akan su biya mata bukata, kuma akan su wargaza zaman lafiyan jihar saboda gwamnan gudu ya kare mishi. Kaga za ka yi mamaki. Dan haka ranan da aka so kama su kawai asalin su killers din sai aka kama su guda 11 shikenan yanzu garin yayi shiru. Ina nan har na dauki video tape din nasu aka nuna su me ya faru, tunda ba karatu suke ba. Hayaniya ce eh. Sai kawai gwamna ya bada $2 million ga wani yaron shi sai zo ya same su ya ce ga sadaka. Sai kawai su suka fahimci wani mai goyon bayan su ne ko mai tausaya musu. Shikenan kawai sai aka koma, abin ya koma kashe-kashen da sunan Boko Haram amma na siyasa. Ku kiyaye na siyasa. Da haka sai a biye tsauri a jihar. Da al'amari ya yi tsauri a jihar, shi kuma gwamna ya yi ta murna.